今天啊，快点喝大海呀，美酒！
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 Salo da rabar kemurin na gabatar muku da shirin da rashin tsayi. Jama'a assalamu alaikum, barka da azumi. Allah ya sa albarka ya sa kuma a kammala lafiya. To har yanzu muna tare da bakonmu Mallam Shau Aliyu, masanin tattalin arziki dake Abuja. Idan ba manta ba, makon jiya mun so mu tattaunawa ne akan shirin nan na musayar kudi tsakanin Najeriya da China domin kasuwanci tsakanin su. Yau za mu ci gaba da firar ga yadda ta kasance. Ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau.
Haka ne
cewa idan zaka bar Najeriya ba wai zaka kwashi kudin China bane.
Babban banki ne zaka same su.
Eh ko babban banki ma ba za ta baka ba.
Sai ta akwai dokokin rigakafin kudi.
Yawa, akwai ya cewa masu sauraron mu don kowa ya gane kada mutum ya ce ah zai tashi zai ji babban banki zai ce kudin China zai tafiya.
Kamar wanda letter of credit ne za a baka wato wato takarda ce wato za a baka
ke
garantiyin kudin da kake da shi a Najeriya wanda za ka yi kasuwanci tsakanin kasa da kasa sannan kuma da ka'idoji ka'idan shine in za ka nemi kudin China a Najeriya in fa ba shi a babban bankin kasa in fito wajen ɗan kasuwa to fa za ka same shi a farashin da kake bukata ba domin za ka same shi a farashin da kasuwa ne ta bayar
amma
wannan kasuwanci wanda yake ga kasashe biyu sun amince kuma hukumomin kuɗi guda biyu sun amince kuma ɗan kasuwa sun amince to babu ma'ana na zirga-zirga da kuɗi a cikin jirgi ko a cikin buhu ko a cikin jaka.
Madalla.
Ma'ana duk kasuwancin da za ka yi gwamnatin ƙasar ka ta sa abin da za ka siya ka kuma san abin da za ka siyo saboda akwai abubuwan da aka haramta a siya ko a siyo su. A cikin tattalin arziki kasa saboda haka babban banki zai yi ne akan wasu ka'idoji na kasuwanci wanda aka amince tsakanin kasa da kuma hukumomi na duniya wannan kasuwanci a turanci ana ce mishi bilateral
agreement
abin da ya shafi kasa kwaya biyu
wato idan kuma zan samu fahimta nan harkokin kasuwanci a bangaren Najeriya ƴan Najeriya da za su je China kada harkokin kasuwancin su ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi su kuma ƴan China in za suna kasuwanci a Najeriya suna son su kashe kuɗi a yanzu nan kada abin da za su kashe ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi
haka yake amma a dala
an yi amfani da dala ne a auna kowa ya san amma kwazi amfani da takardar kudin kasar shi ne amma kwatankwacin aka yau amma kwatankwacin kudin ne aka ce to idan kasuwanci ya zo ya bi haka kuma fa
ya ai a matakin farko ce ne ai ma'auni ne a tattalin arziki abin da ake akwai abin da akan gwada wato a ce a gajeren zango wato in the short one akwai kuma a dogon zango wannan abin da aka yi ba kuma dole bane sai an yi kasuwanci da yake dala biliyan biyu din da miliyan ɗari biyar din ba dole bane dole sai an yi kasuwanci a'a an samar da yanayi ne na kasuwanci na ka'ida wanda tsakanin ƙasa da ƙasa za su duba a gajeren zango inda yiwuwan a ƙara ko kuma a rage waɗannan hukumomi za su amince daidai da yadda suka fahimci kasuwanci tsakanin su.
Akwai an ƙayyade lokacin da za a amfani da kuɗin da wannan kuɗin.
A cikin yanayin yanzu suna magana kamar za a fara ne nan da shekara uku a ga yadda abin zai yi a gajeren zango daga yanzu zuwa shekara uku za a yi amfani da wannan
to amma malam Shau idan kana batun cewa za a so wannan shirin kasuwanci kuma za a ci gaba da shi nan da shekara uku abin da ya ɗaure min kainan shi ne idan ka duba rahotannin a bara waccan shekarar da ta wuce Najeriya ta yi cinikayya da China na zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan goma ana batun dala biliyan biyu da rabi nan zuwa shekaru uku ina son ka ɗan ba ni cikakken bayani a nan.
To ai wannan ta san abin da ya shafi kasuwanci ƙasa da ƙasa akwai ma'aunai da dama wanda ke da dalar shi ai ba zai wanda ke da dalar sa ba za ka hana ki kasuwanci ba musamman abin da ya shafi kasuwa mai yawa wanda take ba daga China direct ba ko kuma abubuwan da ya shafi dai harkokin kuɗi amma abin da aka yi a hukumar sani yarjejeniya na hukuma wanda ita hukuma ta ci san dalilin sauki wannan ma'auni da tsakanin su da ƙasar China din amma kowane irin mataki aka ɗauka shi kasuwanci da abin da gwamnati ke samarwa a yi misali kamar ita dalar America din ana samar da ita ai tsakanin bankunan Najeriya kuma lokaci da dama za ka ga ba a samu a cikin bankunan Najeriya domin akwai kasuwanci da ke faruwa ko na zo ko na samar da ayyukan yi ko kuma abubuwan da suka shafi wanda ba a ganin su domin a kasuwanci akwai abubuwan da ake cewa invisible threat da kuma visible akwai abubuwan da ba siyan su ake ba kamar misali irin ayyuka na lafiya ko kuma abubuwan da ya shafi kasuwanci na kwararru wanda za a biya su shi wani abu na kwarewa irin waɗannan kuɗaɗen wanda kuma kuɗaɗe ne masu yawan gaske ka ga waɗannan abubuwa ba su shafi a waɗannan kuɗaɗe an ware shi don kasuwanci ne tsakanin ƴan kasuwa a kan kuma abubuwan da gwamnati ta amince wanda ba ta bayan gida ba to ka ga wannan ma'auni na abubuwan da gwamnati ta amince ta kuma ta bar to ka ga ma'auni ne na Ghana ainihin abin da ke faruwa na kasuwanci a cikin gwamnati da kuma wajen gwamnati.
To Malam Shehu, idan ana batun kasuwanci tsakanin Najeriya da China, muna kuma an batun abubuwan da Najeriya ke sayowa daga China, ta ce ana sayan abu muna so abubuwa da yawa daga China. Shin baicin mai menene China take saya daga Najeriya?
Eko, China na sayan abubuwan da suka shafi solid minerals wato ma'adinai da duwatsu waɗanda ake samar da su daga cikin ƙasa. Haka kuma take sayan abubuwan da ya shafi noma musamman in ka kula ai kasar China tana cikin wanda ta saya su zoko da su ƙaro da su da zoko da ƙaro da jinja da kayan noma waɗanda kamfanoni ke sarrafa su kuma su dawo mana da shi kuma su yi wani ɓangare na duniya. Akwai abubuwa da dama wanda 'yan kasuwa ke amfani da su kuma misali ma in ka kula ai hadda hulunan da muke sawa a ƙasar nan ƙasar China tana siya domin idan ita ƙasar China ta siya takan koma ta yi wasu abubuwa da su kuma takan kai su wasu ƙasashen duniya to duk abin da za a yi magana game da ƙasar China da kasuwanci abubuwa ne wanda suka shafi abubuwan da
yanzu
kasuwar Najeriya dai suke
kasuwanci Malam Shehu ka ɗabu batun huluna China na sayan huluna Najeriya tana kai ta China ina jin su ne suke yin huluna suna kaiwa kasuwar Kano suna sayarwa
abin da nake nufi shine kafin a kai kasuwar Kano sai da aka siye ta daga Najeriya aka kai ta can domin a duba yadda ake yin ta sannan a duba yadda ake yin sharafa ta domin kuma a kawo ta kasar a biyar da ita.
To mu a
kasar jira ya karya ba.
Malam Shehu mu a Najeriya ai wannan ba ci gaba bane ga kasar domin China suna kawo nasu zayar suna karyawa mutane sana'ar su ce ba ganin haka?
Suna kwace ayyukan mutanen kasar ne to
kwarai.
Wannan kuma wani shafi ne daban na bayanin kasuwanci tsakanin China da Najeriya. Saboda ita China ba wai Najeriya kaɗai ba duk duniya tana sace ayyukan mutane a cikin kasuwanci saboda tana da ƙwararru kuma tana da mutane waɗanda suka zama sun shirya da kwace ayyukan a cikin ƙasar China. Shi yasa da yawa abubuwan da ake ganin su tun daga rigar sawa zuwa abubuwan da muke noma ai da dama abubuwan a sun gani ne suka ɗauka ai hadda rimi ma rimi wannan ƙasar China tana ƙoƙarin ta ɓace a hannun mutane abinda suke gada kaka da kakanni.
Ta ƙwace domin yanzu sun ƙwace kayan da suka rana ya jewa a Kano.
Yau ƙwarai da gaske to an yi ta masana'antunmu suka lalace musamman masana'antu da suka shafi kamfanonin da suka shafi wato textile masana'antun textile industry gaba ɗaya. To kuma su mutanen ƙasar China din sun fakke da dokoki ne na kasuwanci na duniya. To amma abin da muke gani wannan yanayi da aka fara kawo shi zai fara fargar da gwamnati a gane kasuwancin da ake fitar da naira ake yi a ƙasar China. Su kuma China dama ba ne da za mu yi ne ba ma Najeriya kaɗai ba har Amurka tana kuka da China akan ɓace mata ayyukan da mutanen ta ke yi amma wannan wani abu ne kuma na mataki na gaba idan ka dauki kawai batir da ake sawa a social ko a radio a sauraro wannan program din wanda ake kawo shi daga China batir kawai in ka dauke shi wanda ake shigowa da shi kar ka koma kan radio da ake amfani da shi kar ka koma kan MP3 irin waɗannan abubuwa ƙanana wanda duk abin da ke kira a ƙasar China akwai filoniya a kan shi wanda ya samu kuɗin daga Najeriya to kaga abun kulawa shine dole ne in an gama da matsayin naira a kan kasuwanci domin dole a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa to kuma dole kuma a dawo da kishin ƙasa a dawo da ƙere-ƙere a ga abun da ya kamata a yi wannan kuma wani abu ne shi kuma mataki na gaba.
To madalla jama'a nan kuma zan yi sallama da ku. Sai mako mai za a idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jinmu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Shehu Aliyu da waɗanda suka taimaka da sauti. Ni Salihu Gabra ke cewa a sharuwa lafiya a kuma kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kana ba bin sa kan ce ba kuɗi a kashe ba za a yi amince.